This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafata su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce babu ja da baya a game da kai hari Rafah, yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsage ta bude wuta a fadar Isra'ila da Hamas a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce akwai yiwuwar nasara tattare da Ukraine, yayin da mamayar Russia ke gabanin cika shekaru uku. Sannan saura kirisi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai ga sake karawa da Joe Biden bayan da ya doke Nikki Haley a South Carolina.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa bayan da ya sha kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa, wanda aka yi yunkurin tsigewa, ya ce an koyi darasi, dama daidan wani karkataccen wani.
Dama ka rayuwa ce, ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa, daga irin wata na ganin bata gamsu ba, ko ba a mata adalci, ko a yayanka sai tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani.
Su kuwa yan kasashen Niger da Mali da sauransu da ECOWAS ta dage wa takunkuma, har yanzu suna ta annashuwa da murna ciki har da kullu.
Neto Nigeria, ya Niger, neto Niger waran Nigeria, an na ji dadi sosai.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya, wanda Safilu Hashin Gumul ke gabatarwa, inda yau shirin ke ci gaba da bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da yan sintiri suka yi a jihar Katsina, Najeriya. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah da ke Gaza, da zimmar kawar da mayakan Hamas baki ɗaya. Duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa, tare da buƙatar sako mutanen da 'yan Hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban na Isra'ila ya ce zai yi zama da kwamitin ƙasar kan lamuran yaƙi domin neman su ba shi amincewar shirin kai hari a Rafah. Ya faɗa a wani shirin talabijin na CBS da ake kira Face the Nation cewa da zarar dakarun Isra'ila suka kaddamar da farmakin soji a Rafah, inda fararen hula 'yan Filistinu sama da miliyan guda suke neman mafaka daga yaƙin, cikin 'yan makonni ne Isra'ila za ta samu nasara a Gaza. Ya ce ko Isra'ila ta yi nasarar kulla yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta, za a samu jinkiri ne kawai wajen kai harin, amma tabbas zai faru. Ko da ma ba a cima yarjejeniyar ba, za mu kai harin, ya faɗa. Amurka ta kasance babbar mai goyon bayan yakin Isra'ila da Hamas, amma kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa a wani shirin gidan talabijin na NBC Meet the Press cewa Netanyahu bai sanar da Washington kan shirin kai hari Rafah ba, ko kuma wani shirin kwashe Falastinawa. Sullivan ya ce muna maganar mutum sama da miliyan guda da suka tattaru a wani ɗan ƙaramin wuri a Gaza a dalilin hare-haren soja a wani wurin. A saboda haka mun bayyana ƙarara cewa bai kamata a kai wani babban farmakin soji a Rafah ba, har sai idan akwai shirin kare fararen hula da kai su wurin da ba tashin hankali, da ciyar da su, da sama musu sutura da kuma muhalli. To ba mu ga irin wannan shirin a ƙasa ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga ƙasashen yamma. Sannan ya ƙara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta, da yake jawabi a wani taron manema labarai a Kyiv. Zelensky ya kuma shaida cewa yayi imani majalisar dokokin Amurka za ta amince da bada babban tallafin kayan soji da na kuɗi. Sai dai kuma ya ce Ukraine tana buƙatar a ɗau wannan matakin cikin wata ɗaya. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi mishi akan yuwar NATO ta gayyaci Ukraine babban taronta da za a yi a birnin Washington a watan Yuli, Zelensky ya ce kamar yadda na fahimta dukkanin membobin NATO suna goyon bayan ba Ukraine gayyata, sannan kowa ya amince cewa nan gaba Ukraine za ta kasance cikin kungiyar NATO. Wannan matakin na turawa Ukraine gayyata ya danganta da amincewar Amurka da Jamus ne a cewar sa. Amurka da Jamus ne kasashen da suka fi bada mafi girman kaso na tallafin soji da na kudade ga Ukraine. Duk kasashen biyu sun fito sun bayyana goyon bayan su kan amincewar Ukraine ta shiga kawancen NATO, amma jami'ai sun ce ba yanzu ba.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jahar Jigawar Najeriya, inda ga dukkan alamu wata kura da ta tashi ranar Alhamis har ta girgiza kujerar kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Aliyu Haruna ta kwanta kuma ya sha zuwa yanzu. Don haka ganin ba a rasa darasin koyo ga sauran 'yan siyasa da sauran jama'a ba. Wakilinmu a shiyar Jigawa da Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi kakakin sai ya ce.
To ai ka san irin wannan al'amari dama ita harkar rayuwa haka take, kuma ba za ka yi kowa dare ba, kuma wannan kamar sunna ce ta majalisa. Duk uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya tare muke, har opposition mutum biyu duk tare muke muna haɗe, kuma duka ba za ma ka yi tunanin cewa akwai wani abu da ya faru ko ya yi ƙoƙarin faruwa a majalisar dokokin jihar Jigawa. Abokai ne tare muke, saboda haka mun ci gaba, saboda abu ne guda ɗaya, kuma kana abu aka ce sama da kaso biyu ko biyu da wani abu bisa uku sun amince sun yadda cewa kai shugaba ne na gari, kana iya ƙoƙari. To ai wannan is normal. Dama haka rayuwa ta yi, ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa. Kaga irin wani yana ganin be wata na ganin ba ta gamsu ba, ko ba a mata adalci, ko ƴaƴanka sai tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani.
Kamar kenan an sami yanayi na fahimta, an gamsar da watakila wasu daga cikin waɗanda suke ganin cewa kamar ba a tafiya daidai, don haka wancan zance na ƙuri'ar lamuncewa da shugabancinka ta biyu ba?
Ƙwarewa. Bayan haka su wanda ake tunani ko ake zargi da abu mai zo ba, kamar yana ake faɗa ne haka, wannan na ga shi ne ma dalilin da yasa 'yan majalisu suka sake kaɗa min ƙuri'ar goyon baya. Domin da ai ana cewa za a yi kaza, za a canza leadership, za a yi waye, amma aka zo saboda haka ma muka zo muka zauna a majalisa jiya, domin ai hutu wannan muke muka baya saboda a tafi oversight bibiyar ayyuka na gwamnati. Amma kaga saboda wannan jita-jita da ta taso, muga to ya kamata mu dawo mu haɗu mu rukunbe har 'yan majalisu suka yi mun ƙuri'ar goyon baya a majalisa.
Wani irin darasi za a iya cewa watakila Haruna Yangyatin ya koya kama daga waccan ƙura zuwa wannan zance na ƙuri'ar lamuncewa da shugabancin?
Darasi ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, idan da wani abu a matsayina na ɗan adam ko a matsayina na shugaba ne, checkmating kaina. Na biyu, darasi da ɗauka shi ne su al'umman nan da suka amince da ni, da har da mai girma gwamna suka yarda da jagorancinmu da kuma muna yin dade. To kaga wannan shi kaɗai shi ma kamar mizani. Wasu fiye da rabi, ina nufin two-thirds, sun zo sun ce sun yarda, sun amince abin da nake yi dade. To wasu kuma suna ganin maybe a tunaninsu, kamar yadda ake jita-jitan masu yunƙurin canjawa a tunaninsu, ko ba da nake ba. To kaga daga baya za mu iya kiran junan mu zauna mu ci, to tunaninku da kuke wannan meye kuke ganin ba mu daidai ba, sai mu gyara don a ci gaba, domin ba kowa bane a gabanmu. Wallahi jihar Jigawa ce mu a gabanmu. Duka abu na san zuciya ba ma cikin ba za mu yi shi ba. Ina tabbatar ma zuciyar ta fikar da gwamnati da al'ummata yana kan majalisa. Idan ban biya wa gwamnati haɗin kai, mun haɗa kai da mu da gwamnati, mun haɗa kai mun yi abin da ya dace don a ce jihar Jigawa gaba, me amfanin shugabanci ko me amfanin zaɓarmu?
A gaida Mahmud da wannan hira da kakakin majalisar jihar Jigawa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba, inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020, inda Trump din ya sha kai wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Trump ya yi nasarar doki abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Republican ta ƙarshe da ta rage, wato Nikki Haley, inda ya samu ƙuri'u kashi 60, ita kuma ta samu 40 a jihar South Carolina, inda ta taɓa zama gwamna daga shekarar 2021 zuwa 2017. Haley dai ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin mulkin Trump. Trump ya yi nasarar doke duk wani da ke da ra'ayin tsayawa takara a jam'iyyar Republican a zagaye na farko da kuma zaben fidda gwani, wanda ke ba da dama ga 'yan takara su halarci babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar a lokacin bazara. Sakamakon zaben ya tirsasa wa sauran 'yan takarar janyewa daga neman zama 'yan takara shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyarsa. Sannan Haley, wacce ta rage, ta zo matsayi na biyu da rata mai yawa. Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a ƙasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin ƙai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur, wani mataki da ma'aikatan jin ƙai da ƙasar Amurka suka koka da shi. Yaƙin Darfur wanda ke kan iyaka da wato yankin Darfur da ke kan iyaka da ƙasar Chadi ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya shafa tun bayan da aka fara yakin watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin ƙasar da kungiyar RSF ya fi shafa. Sama da mutum 694 ne suka tsere don neman mafaka a Chadi a bisa bayanan kungiyar da ke bibiyar lamuran 'yan gudun hijira ta duniya ta IOM, amma wasu da dama kuma sun makale a Darfur kuma suna buƙatar agaji. A ƙarshe, hukumomi sun ce wani jami'in sojan Amurka ya bankawa kansa wuta a gaban ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington da ranar jiya Lahadi. An garzaya da mutumin wani asibiti da ke yankin bayan da jami'an leken asirin Amurka suka kashe wutar, a cewar masu aikin kwana-kwana da ayyukan gaggawa a gundumar Columbia ta yanar gizo. Mutumin ya kasance cikin mawuyacin hali, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sandar birnin a jiya Lahadi.
To, a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biye. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar ECOWAS wadda ta ɗage ma jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso takunkuma ranar Asabar jiya Lahadi ma ta ɗage takunkuma ma ƙasar Guinea. Wannan ya ƙara yawan masu farin ciki da annashuwa da kuma tsokaci kan matakin na ECOWAS. Don haka wakilinmu a shiyar Oyon Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton.
Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka, wato ECOWAS a takaice, ta cirewa ƙasashen nan hudu, wato Mali, Burkina Faso, Guinea da Niger, da na yi juyin mulkin soja takunkumi. Wasu 'yan ƙasashen da ke zaune a Najeriya sun nuna jin daɗinsu a game da cire wannan takunkumin.
Sunana Yawu Akara Ibadan Akele, ni yana sana'a tireda ne. Gaskiya a matsayina na ɗan Niger ɗin nan, gaskiya na ji daɗi don ni nisan abin da yake kan hanyar boda nan dan kai iyaka muke. Abin da yake bi yana wuciya da wanda ke shigowa, aka ce wai ba wanda za a yi. Abin nan gaskiya ya takura da, amma yanzu gaskiya abin Allah zai kawo saukin sa insha Allah.
To, me ya ba ka sha'awa a cikin wannan dage takunkumi da an kai ma waɗannan ƙasashe hudu cikin har da jamhuriyar Niger?
Ai, wannan takunkumin da aka samu Niger shine ya fi tsananta bisa ga waɗancan, dan na can da wasu ma ba san da ana yi ba, amma wanganan kowa ya san da ana wannan tsananin takunkumin da yake kan Niger din nan. Dan saboda mutanen Niger da mutanen Najeriya, idan ka je kan iyaka an kai kai mai zuwa wurin ne ba za ka bambanta ba. Ka dinka tahar da bacci dan Niger ya shigo Nigeria, ka dinka tahar da bacci dan Nigeria yana cikin Niger. Dan haka idan ka diba ma sai ka ce wai wannan dan ina ne, baka san ma ko dan ina bane a bakin bodan nan.
Ko da yake kana nan zaune a Nigeria, labarin da kake ji a cikin kasar Niger dame dame kuke fi shan wahala a kansa?
To gaskiya abinda aka fi yin wahala a kansa kamar yanayin abincin nan na kayan masarufin din da ake tsallaka da su. Dan wancan lokacin da aka fara din nan ka san hatta da kifi ko toki din nan ba wutan da ake samu, sai dai ayi amfani da wannan fodan da yake dan azarta su, kuma babu magani. Magani ai shine mai matsalan ma.
Suna na Kyari Ali Bukar. Gaskiya abu yayi kyau wallahi, dan wallahi muna cikin kunshi wallahi, saboda ka gani dai ni dai gaskiya fi sai billahi ba mutum iyaka Niger ne da Nigeria, to amma ɗan uwana gaba daya suna cikin Niger, saboda kaga yanzu kamar mu aka sawa muke jin inda muke jin zabi abun, saboda muna waya kullum da su, baba jin dadi wallahi, ko bacci ma mai baba samu bacci ma, amma yanzu Allah ya yarda za mu samu bacci.
Wadanne irin bayanai suke gaya muku game da irin kuncin da suke ciki?
Gaskiya malaha zan bayanai da suke isar yana da yawa wallahi. Kaga da akwai turawa da suke tallafa mana, suna kawo mana abinci, ruwa, mai gyada da sauransu, abubuwa da kala kala, har makarantar su bude yaran mu. Kaza mu yayin gudu gida ne aka kwace mana garin mu, yau kusan shekara 9 ko 10 da zan ce ba mu da gari, to mun je wannan mutane bayan Allah sun karbe mu kuma hannu biyu, amma zo a ce an sa ni da sa ku mu, gaskiya mu ji dadi ba, amma yanzu mun ji dadi mun samu karbe. Yan wana suna difa kinjandi gaba daya suna can.
Malam Umaru dan asalin kasar Burkina Faso a cikin yaren Hillanci ya nuna jin dadin sa a game da cire takunkumin.
Min nan in beldum ko dum yofa neddo Nigeria ya Niger, neddo Niger waran Nigeria, an naji dadi, najin dadi sosai, najin dadi.
To me yasa ka ji dadi?
Najin dadi mutani Nigeria yana shigo Niger, mutani Niger yana shigo Nigeria, Burkina yana shigo Nigeria, muna jin dadi wallahi.
Idan ba a manta ba, sanya wannan takunkumi dai ya takurawa yan kasashen Mali, Burkina Faso, Niger da wani sashe na arewacin Nigeria. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi ɗan sa kai na jihar Katsina da yi wa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin ƴaƴan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka. Da ƴan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa, waɗanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗa ga marigayi Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ci haƙurin ƴan sa kan da aka samu don yaƙi da ɓarayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa, inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini. Gari ci gaban hirar da wannan filiye da Rabi'u.
Wani zargi ko kuma wani tunani kuke yayi sanadiyar haje kai ga aka masa wannan kisa?
Wallahi mu dai ba mu tunanin komai, saboda kahin ma wannan haka ta faru da shi, akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi, wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni. Wallahi bai ma dade daga mutunye ba,
yana tare da ma'aikata, meni ma'ana haka kenan?
To ka san su barayi duk in aka ce ma kaman in wani abu ya faru za ka kira ma'aikata ka ji musu da abin da ke faruwa, to su wannan abin da suka dauke ka kaman kai ma kana tare da ma'aikata ne.
Wato ya shiga dai tsakanin su ƴan ta'adda suna zargin sa, gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamnati sun zo sun magama da shi gaba ɗaya kenan.
To ai shine mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnati suka zo suka kashe shi ba. Ai mu ni a tunani na babu wata hukuma da za ta kama mutum ta kashe shi take yanke ba tare da ta bincika ba. To mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba a minti 15 ba a yanda ake ba mu labari, saboda ni ina gida kawai abin ya faru.
Ba a je gaban kotu ba, ba a ɗauki kowane mataki ba, kawai sai dai ji ku kai kawai an kashe shi.
Wallahi babu wata kotu. To ai muna yanzu ran kai daɗe ina misali, amma abu ma ina za ka je ka kai shari'a, tunda waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti 30 ba a yi babba, a zo aka kira ƴan uwanka ko mai unguwarka, ba a kira mai unguwarka ba, ba a kira ƴan ƙauyenku ba, kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi, wurin wa za ka je?
Yanzu ya iyalinku ya kake tare da ƴan uwanka da sauran iyayenku mata?
To gaskiya ƴan uwana lafiya na, akwai ƙannena guda biyu waɗanda suke makaranta allo, akwai kuma guda biyu waɗanda suke makarantar boko, san ma dai uku zan ce saboda kwanan nan ba abin ya waru dama kafin mahaifin mai rasu akwai wani kare na ɗaya da ya wasiya za a kai shi makaranta Allah shi ma ban daɗe da na kai shi ba sai kan nai na kanana yanzu wadanda nake tare da su
shi mu ce sana'a kike
ni sana'a gyaran rediyo nake
ki yi amfani da wannan dama ka yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina shi duk kwaratami za ka ce masa kan abin da ya samu mahaifin naku
to gaskiya domin Allah ina kira ga shi mai girma gwamnan da kwaratta domin Allah saboda mu kamar yankin mu domin Allah ya kula da yankin mu amma dai ina so in ba shi shawara da duk ya jama domin Allah jami'an tsaron shi kunne saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san me doka kasa take ba amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba babin cikin komai kawai a kama shi a kai ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi sannan da hukuncin da doka ta sanar da yanke mashi amma ba irin wannan ba a kama mutum cikin dare kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komai kawai a kashe mutum haka dai in gani kamar doka ba ta yarda da wannan ba amma wani ban san tsarin dokar Najeriya inda take ba
me cikakken sunan mahaifinku
sunan mahaifina Bello Hassan sunan shi
kai wani abu da kuke nema ne ko wata liya ko bin jinin mahaifinku ko kuma shi kenan dai kawai kun bukaci gwamna da ya dawa jami'ansa kunne ne kawai
domin Allah ni abin dai ne gaskiyan magana saboda irin yanda babana yake hudda da jama'a kamar duk inda na nufa bana jin daɗi saboda kamar an bata ma mahaifina suna ne da mu kanmu ƴaƴan shi
Rabiu ko ka san cewa mutane suna Katsina na ga suna murna da waɗannan ƴan sandan gwamnan da aka kafa
to wallahi kusan ko mu dai nan muna yi to amma damuwan shi ne ka san mu dai abin da suka yi mamu ne bamu ji daɗi ba saboda da an ga mamu dalilin da yasa aka yi mamu mahaifin mu kaga za mu dan ji sauki sauki amma kawai a kama mutum a kashi ba lahin fari ba na baki babu wani jin wallahi daga lokacin da suka kama mahaifina ya ga ko minti 15 bai ba dan da ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu
to Rabiu Allah ya ji kan mahaifinku
Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina, Tukur Hassan Dan Ali, ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake takewa haƙƙi irin wannan suna da damar miƙa ƙorafinsu ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike dan ɗaukar matakin da ya kamata.
Sun zo sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi. Suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi
to sai wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ɗin ne na babu gaira babu dalili to ai dama shi kai jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zuwa a kan shi a yi abin da ya dace amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani sirri ne suke yi bisa abin da muka sani. Al'ummar jihar Katsina sun yi mahajin da aikace-aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzar da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma. A dai yadda aka ire-iren waɗannan abubuwan za a ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban kowa da irin fahimtar shi watakila wanda abin bai madaɗi ba dole ga cewa ainihin bai mashi daɗi ɗin ba ko kuma watakila su ma a matsayinsu na 'yan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ma ainihin sojoji da jami'an tsaro na cikin gida da ainihin sanda a matsayinsa na 'yan adam ɗin takama su ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace.
Otuman Tukuri wayannan mutane sun da su za su ji wannan shirin da muke yi idan suna da korafi kamar yadda suka yi mana korafi za su iya tinkarar ku su faɗa muku komai kuma ku bincika ku ɗauki mataki a kai.
Eh dama abu ne a yi buɗaɗɗe. Inda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don gwamnati kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakure a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkarar ainihin hukumomi da suka dace ko tunkarar ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa. Ko kuma ainihin su ma kansu suna da komandoji a kowace lokacin kuma akwai babban komanda na kuma jiha bai ire-iren wannan ƙorafin mukan tsaurare
masanin harkokin tsaro kuma Fulatani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake yi wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba Garis Gololo ya ba da shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙile cin zarafi baki ɗaya
gaban ƙasa ya taimaka ya ba Fulani masu special advisor da za su samu su yi magana
ya sani sunanan kuma a san cewa in an yi musu za a fada ba wai kawai a kashe su su ba a fada ba sai kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata in wani abu ya faru a fada kuma yan jarida ma su daina rubuta killer Fulani babu wanda ya kashe mutum a fada kawai a ce criminal amma mutum yare nawa ana fadan duka yanzu in an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai su kotu ne za su nuna ko yayi ko bai yi ba kuma ba sa kotu ba sa fadan yare
wato ina kake yi ba za a yi a hana masu satar mutanen nan su dina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin nan
ai za su yi su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar yan kasa ne ba wai su a zubar da su ba banza ba su ba yan kasa ba kuma sai su yi magana a je a kashe su sun zo kasuwa kuma a bi a kashe a bi an ganga yaran hulɗan dan karami ma a kashe shi ya kaga abu zai shiryu
akwai dai hanyoyi da za a bi a iya magance abun gaba ɗaya kenan
hanyoyin da za a bi a magance wannan abu dinnan kowa a bashi yancinsa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in nyamuri ne yan haifok din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mudan da yake yanzu a east din akwai wani umfani a cikinsa ne ba da wani umfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su meye suke so kuma me aka yi musu a san matsayinsu in ba haka ba abin zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ji kai ba fulatani ne kuma baka hada da Bahaushe ba ko kuma ɗan uwanka ba su faɗa da Bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba fulatani amma ina da yaya wanda suke aure yanzu Hausa wajen su guda biyu ne zan ce ban haɗu da Hausa ba kuma yaya nan ciki na guda biyu suna aure Hausa kaga kuwa sai ina tare da Hausa wanki to bayan da zai kawai a ce mutum shi kare kai wai yaren su wannan yaren daban Bahaushe da ba fulatani ɗaya ne in muka zo kuma suka zuga wannan to zai kawo mana matsala wanda da ma suna su su raba kawunan mu so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi
masu raro bakin abin da ya sabu ake nan kan wannan batu dan haka zamu jira danganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a dauka yanzu madadin Nasira da Mary Kaya ne ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni sarfi da Hashim Gumar ke cewa muka kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A taƙaicen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah dake Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki daya. Duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da buƙatar sako mutanen da ƴan Hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga ƙasashen yamma. Sannan ya ƙara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama ɗan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben ƙasar da za a yi a watan Nuwamba inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda Trump ɗin ya sha kaye wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a ƙasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin ƙai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur, wani matakin da ma'aikatan jin ƙai da ƙasar Amurka suka koka da shi. Yankin Darfur wanda ke kan iyaka da ƙasar Chadi ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya fi shafa tun bayan da aka fara yakin watanni goma da suka gabata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan Malam Idi Jili musamman ma iyalin Malam Salisu Idi wanda aka fi sani da Baba Dallani da ke unguwar Dakata Kawaji a birnin Kano
saboda rasuwar matarsa Zainabu wadda aka fi sani da Abu. Da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan sadakar 7 shekaran jiya Asabar. Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana a mu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dada Balawi sai kuma engineer mu Charles Son, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.